sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniya da ce tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka saki dawowa a shirinmu na hantsi. A yau Litinin 21 ga watan Nuwamban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya, EFCC, ta ba da bailin dan canjin kuɗi a kasuwar canji ta Abuja, Muhammad Adam Al-Mustafa, da aka fi sani da Mustafa Naira, bayan ta kama shi a kwanakin baya. Kuna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu Al-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Da kuma shirin jaridin Najeriya, amma kafin nan, ga Ibrahim Almasi Garba da halin da duniya take ciki.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ma'aikatar tsaron Turkiya jiya Lahadi ta ce ta kaddamar da hare-haren jiragen sama a yankunan arewacin Siriya da Iraki, inda take auna kungiyoyin Kurdawa waɗanda ta yi imanin cewa su ne suka kai hari a birnin Istanbul makon jiya. Ma'aikatar tsaron ta ce hare-haren jiragen sama sun shafi sansanonin kungiyoyin Kurdawa PKK da YPG. Bom din da ya tashi a yankin tsakiyar birnin Istanbul makon jiya ya kashe mutane shida ya kuma raunata wasu sama da 80. Turkiya na zargin kungiyoyin PKK da YPG da kai harin, to amma dukkaninsu sun karyata zargin. Amurka na goyon bayan kungiyar YPG a yakin da take yi da ISIS. Gwamnatin Birtaniya jiya Lahadi ta karyata wani rahoto mai cewa tana neman ta yi hulɗa da kungiyar tarayyar Turai, makamanciyar wadda kasar Sweden ke yi, wadda ka iya kawar da shingayen hada-hadar tattalin arziki da dama da ficewa daga kungiyar ta EU da ake wa lakabi da Brexit ta haddasa, duk da cewa tana kokarin inganta hulɗarta da kungiyar bayan shafe shekaru da aka yi ana zaman doya da manja. Sakataren ma'aikatar lafiyar kasar Steve Barclay ya gaya ma kafar labarai ta Sky News cewa, ni ban ɗau rahoton na Sunday Times a bakin komai ba. Yana mai dagewa cewa har yanzu Birtaniya ta kudir aniyar a ta bakinsa, amfani da damarmakin da ta samu sanadiyar ficewa daga EU ta wajen kauce ma sharuɗɗan da EU ta gindaya a muhimman wurare da dama. Kasar Sweden na da hulɗa ta kudda-kudda kungiyar ta EU mai mambobin ƙasashe 27, wanda don haka ita kuma take kiyaye dokokin kungiyar tare kuma da bayar da gudunmawar kuɗi. Wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani barikin soja da kuma wani gari a arewa maso gabashin Najeriya, inda suka kashe sojoji 9, 'yan sanda 2 da kuma wasu fararen hula, inji majiyoyin tsaro da kuma mazauna wuraren a jiya Lahadi, wanda shine tashin hankali na baya-bayan nan a yankin. Mayakan waɗanda ke tafa a motocin ɗaukar kaya da aka makala masu bindigogi masu sarrafa kansu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar ISIS ne shiyar Afirka ta Yamma, wato ISWAP, sun duro garin Malam Fatori da ke gundumar Abadan da daren ranar Juma'a da kuma safiyar shekaran jiya Asabar. A cewar su, sun kai hari kan sansanin soja suka shiga gwabzawa da sojoji, yayin da kuma wani ayarinsu na biyu ya afka cikin gari yana ta kone-kone da kashe-kashe, a cewar wani jami'in soja wanda ya buƙaci a saka sunansa. Kasar Ecuador ta doke kasar Qatar, wadda wannan ne karo na farko da ta shiga gasar cin kofin duniya da ci biyu da nema jiya Lahadi, inda duka kwallayen biyu da daddan dan wasa Ena Valencia ne ya ci, wanda wannan shine karon farko da aka taba doke mai masaukin baki tun a wasan farko na bude gasa a ilahirin tarihin wannan gasa ta cin kofin duniya. Valencia, wanda shine dan wasan Ecuador da yafi cin kwallo a tarihi, wanda a kasar su ake wa lakabi da Superman ko mai ban al'ajibi, ya ci wani penalty tun a farko, sannan daga bisani ya kado kwallo da ka zuwa cikin raga.
Nan ba da jimawa ba, Ibrahim zai kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta ba da bailin dan canjin kuɗi a kasuwar canji ta Abuja, Muhammad Adam Al-Mustafa, da aka fi sani da Mustafa Naira, bayan buƙatar hakan daga dattawan kasuwar canjin. EFCC dai ta kama Mustafa Naira ne bisa zargin ya furta kalaman da ke neman tada farashin dala a daidai lokacin da Naira ta samu koma baya da ba a taba samu ba a tarihi. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Nasir Adamu Elhikaya ta karin bayani.
Samamiya kasuwar canjin ya haddasa sanya wasu 'yan kasuwar wuya har ta kai ga EFCC ta kama wasu daga cikin 'yan kasuwar amma daga bisani ta sake su. Gabanin ya yata wani labari marar tushe da ke cewa Amurka ma ta shirya canza kuɗi da daina karɓar takardar da aka buga kafin 2021 kasuwar canjin ta tumbatsa da masu sayan dala don ɓoye maƙudan kuɗinsu na naira da gujewa zuwa banki kar su faɗa tuhuma daga EFCC. Hakan ya cilla dala har fiye da naira 900. Lawan shugaban kasuwar canjin Alhaji Salisu Garu na daga waɗanda suka karɓo belin Mustapha Naira wanda EFCC ke son gani lokaci-lokaci kafin shafa masa lafiya.
Muhammad Mustapha Naira ɓangarensa shi ne ɓangaren proposal wadda kamun masu laifi. Misali idan mun zo mun sa doka mun ce ga abin da muke so a yi a Sanfo, shi wani daga cikin memba ɗinmu ya karya, shi su za su taho da shi. Sannan idan wani ya ba wa wani ɗan memba ɗin mu'amala ta kuɗi, shi wannan mutumin ya je ya ci amanar kuma aka gayyace shi ya ƙi zuwa, to mu shi ne wannan za su yi su taho da shi. Sannan akwai mutanen da yawanci kamar hukuma kamar su yanzu da sauran hukumomi idan suna buƙatar wani in ba su kira shi a waya da rai ya zo ba za su iya cewa akwai memba ɗinku wane kaza, ina yake za ga wurin da yake dala muna son ganinsa. To shi ka'idarsa da tsarin aikinsa bai kamata a ce ya yi wannan maganganun ba. Don ba hakinsa bane ba layinsa bane da Allah ya kaddara masa yaje ya magana kuma yayi tabadare ya har wani abu ya faru a kansa, amma da yake akwai fahimtar juna mun je mun zauna da su mu yi musu bayani ga halin da ake ci don yawanci zaka ga ko kai da kaji zaka zargin kamar zai yi magana ne da yawu mu ko yawun wani, so gaskiyar magana ba yawun bakin kowa yaje wannan maganar gaban kansa yi, amma alhamdulillah sun ba mu belinsa.
Sakataren kwamitin dattawan kasuwar canjin Alhaji Yahaya Jidda Kida ya ce ba sa zagon ƙasa ga tattalin arziki kuma suna mara baya ga sauya fasalin kuɗi, amma yana da kyau a yi la'akari da al'ummar karkara.
Don yanzu kamar misali Northern Borno muna da local government goma ba banki ko ɗaya, ya za su yi kamar kogi ruwa ya cinye gurinsu, ya za su yi assessing su zo gurin da inda akwai banki da su mai gwamnati ta ɗau mataki ta ga cewa mutane ba su ta gayyara ba.
Ya kuma labarin nan naji ta ji ta cewa ita ma Amurka za ta ɗau mataki ne na Najeriya ta sauya kudinta ta daina karɓar kudi ƙasa da shekara ta 2021.
Wannan duk jita-jita ne muke ji a kafofin sadarwa na intanet da wani abubuwa, amma ba mu da takamaiman gaskiyar maganar cewa ga wannan gwamnatin Amerika ta yi. Amma kuma jita-jitan nan mutane ne wanda suka san kan Turanci, yadda suka san tsari, yadda ko yadda suka tsara abin za ka san cewa kamar suna kusa da gwamnati ko sun san wani abu a cikin gwamnatin Amerika.
Dalar dai ta fara murmurewa daga faduwa da ta yi da kusan naira 25. Kazalika har yanzu dalar ba ta samu yanda aka saba a bankuna sai an yi ta jeka ka dawo. Nasiru Adamu Elhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Nasiru Adamu Elhikaya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu.
To Binta, ministan kudin Ghana Ken Ofori-Atta ya amsa cewa akwai matsananciyar matsalar tattalin arziki da 'yan Ghana ke fuskanta a halin yanzu, yana mai cewa shi kansa yana ji a jika. Ya bayyana haka ne a yayin da yake mayar da martani kan dalilan da marasa rinjaye a majalisar dokoki ke neman tsige shi ta hanyar kada ƙuri'a. Daga birnin Accra ga Abdullah Idris Bako da rahoton.
Jawabin sa zama ta uku na kwamitin wucin gadi da kakakin majalisar dokoki ya kafa domin bincikar zarge-zargen da ake masa na tsige shi daga mukaminsa kamar yadda marasa rinjaye suka gabatar. Mr. Ofori-Atta ya bayyana cewa ba nufin gwamnati bane na sanya 'yan Ghana cikin wahala. Ya ƙara jaddadawa cewa sakamakon mummunan tasirin cutar COVID-19 da kuma yakin Ukraine da Russia su ne suka yi tasiri wajen matsalar da ake ciki. Ya ce kasancewarsa mutumin da shugaban ƙasa ya dora alhakin tafiyar da tattalin arzikin ƙasar ya dace ya amince da kalubalen da ke gabansa kuma ya bada haƙuri.
Let me use this opportunity to say to the Ghanaian people what I believe.
Bari in amfani da wannan dama in gaya wa al'ummar Ghana abin da na yi imani cewa kowane ministan kuɗi na duniya mai ƙarfin hali zai so ya faɗa wa mutanensa a yanzu da gaske ina ba ku haƙuri. Marasa rinjaye majalisar dokoki sun gabatar da buƙatar kada ƙuri'ar tsige ministan, inda suka gabatar da tume-tume bakwai da suka hada da amfani da ofishin gwamnati wajen biyan bukatar kai da almundana dukiyar al'umma wanda ya janyo faduwar darajar kudin Ghana Cedi da kuma sanadiyar tabarbarewa tattalin arziki baki daya. Daga cikin jawaban ministan yace amma ba su barci ba sai kokari wajen rashin daukewar wutar lantarki, rashin layi a gidajen mai, ajujuwan makarantu na cike da dalibai kuma asibitoci akwai magunguna. Yace sun tabbatar da cewa ana biyan ma'aikata kuma ana gyara hanyoyi. Shin waɗannan dalilai da wasu da ministan ya kawo sun isa jama'ar Ghana su yafe masa? Yunus Salahuddin Obanjo ya ce
ba zallan hankuri ba, shi da kanshi da mutuncin shi ya kamata ya ce ya resign, ya janye yayi murabus ga aiki domin a tabbatar cewa kamar lalle yayi da na sani da yanda ya sa kasar Ghana cikin wannan sakamakiya.
Ni ne Mustafa da Atra ministan kudin Ghana Ken Ofori da yake ya sore ne ni dai ban ya kai mai cikakke ba don da ga majalisa da yake amso ya ga majalisa
sunana Malam Isa Merago Jibril Abbas. Ni na warayin dangane da neman gafaran da ministan kudi Ken Ofori ta yi. Ina ganin mafi yawancin al'ummar kasar Ghana ba za su yafi masa ba lura da yanda suke ganin cewa ya jefa su cikin bakar wahala a halin yanzu. Akan haka inda ce wata kasar Turai da tuni yayi murabus.
Rabi Salifu yar jam'iyyar NPP mai mulki ne.
Mun ce gaskiya wuri ba dadi, wuri yayi nyami, akwai wuya sosai. Shiwa gaban nimmu sun gwada cewa gaskiya ba abu ne wanda ke da dadi ba, amma gashi Allah ya kawo mu wurin ga abinda dai zamu ga ya maganiyan su ne a dauki hankuri, kowa yayi hakuri, Allah zai gwada muna mafita.
Mako mai zuwa ne dai ake sa ran kwamitin za su mika rahoton su, daga nan sai a gudanar da zabe. Idan jam'iyyar marasa rinjaye ta NDC ta iya samun ƙuri'u 183 to za ya tsige ministan kudi na Ghana. Kuma har wa yau mako mai zuwa ake sa ran gabatar da kasafin kudin 2023 shin ko minista Ofori tane zai gabatar da kasafin kudin ko kuma wani ne? Yadda ta kasance a majalisa shine zai tabbatar da hakan. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Abdullahi.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sauraro kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bar mu shakata da wannan. Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke watsa shirye-shiryenmu akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke ci matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Kamar makon jiya, sabon shirin zauren matasa na Sokoto ne arewa maso yammacin Najeriya, inda matasa suka taru a zauren don tattaunawa kan hanyoyin da za a samu maslaha akan kalubalen tsaro a jihar, musamman ma a yankin Isa da sabon birni kazalika. Kasancewar yanzu lokacin kamfen din babban zabe ne da ake son matasa su kauce wa zama zuga-zugi na haddasa husuma. Matasan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Dain, Ummul Khair Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dinjadi, Bilyamuni Umar Nakasari, Aminu Al-Hussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Makon jiya matashin dan jarida Aminu Al-Hussein Amanawa na magana ne kan tasirin kafafen labaru ga ɗabi'un matasan zamanin yau. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. VOA.
na Allah kuke kamar dai ciyawar nan.
To abubuwa ne da suke faruwa za iya cewa zamani yazo da su kuma matasan mu suna da karancin tunani da hangen nesa kuma wasu lokutan za ka ga laifin iyaye ne laifin iyaye ne na suna zama su mamakin menene laifin iyaye saboda dama za ka ga iyaye yanzu ba sa son su ga abin da ya bata ran tun mutum yana yaro misali har zuwa da kai lokacin mallaka hankalin kansa na matashi za ka ga abin da yake so ko yana da kyau ko bai da kyau shi suke rayi matakar dai za su faranta mashi sabanin inda aka kina za ga idan ka duba wannan matsalolin ne abubuwan ne suna faruwa kafafun yaɗa labarai suna kokari iyana kokari amma kuma abin da yayi sai dai a cikin lillahi wa inna ilaihi raji'un
wato tasirin da kai yawanci matasa wasu ne inda suke samun labaran su ba kafafe ne masu sahihanci ko waɗanda suka damu da ci gaban su na rayuwa ba wataƙila sai dai nishadi da sharhodiya ta duniya kenan
eh sai na abin da zai baka misali yanzu idan ka dubi shafukan nan kafofin na sada zumunta na social media alal misali idan ka dubi wannan kafa ta TikTok zaka samu kusan kashi 80 na masu amfani da su matasa ne idan ka dubi matasan da suke amfani da su wace irin rayuwa suke sai dai kai ya dauko wakan wannan mawakin a zuwa acting din ta a imamin din ta especially mata mace
oh kana umul kiri take ma dariya ko ko sati ko su ga tabo kenan
eh to maybe ya tace wannan hutun da an tabo bangaren da su
na'am haka ne wato ina ganin wasu wakokin gaskiya ne sai wasu mata su dauka suna yin wasu abubuwa da suka saba da tarbiyyar al'ummar arewacin Najeriya musamman
to ina ganin ni abin da ke kawo haka na har da ganin su mata idan suka je wannan shafin suka huda idan har ba su yi wa'annan raye-rayen ba ganin suke kamar ba sa samun followers da kuma like to shike sa suke ƙara ba da ƙarfi wurin wa'annan raye-rayen da suke yi na zamani
wato mutane kuma dama idan ba an dan kauce hanya ba wasu da manyan da kananan ba sa ba da goyon baya ko hankalin su baya tafiya kan abubuwa
baya tafiya gaskiya saboda yanzu haka ko bude TikTok mutum yayi in dai ya ce wa'azi zai sa to ko da yake duba gile sai ya wata daya bai samu wanda ya follow din ne mutum goma ba amma daga zaran ka fara amma daga zaran mutum ya ce rawa zai yi ko kuma zai fara wani abu na nuna cewa shi gashi ya fito to zaka ga ana biyan shi maza suna bibiyar shi ana magana haka ne shi yake yawa
eh yadda kana wannan ta yar kwalisa menene zaka irin wannan ku
irin kuwar
ah to shi ke da yanzu
akwai karin baki da suka shigo akwai shugaban majalisar matasa na jihar Sokoto shi ma ya zo Yakubu Abubakar
na'am Yakubu Abubakar ba na'am
idan akwai ita ma wata matashi a jarida mai ce Habiba Hakimi su ma sun zo daura
Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi ko to abinda zamu yi yanzu bari mu bar zauren abu da kawai duk wanda yake da magana sai ya ambaci sunansa ko zai dan yi ta'adiki sai ya ci gaba da zantawa dan haka duk mai magana yanzu sai ya tsage hannu sai ya bashi abun magana ya fada wani kuma yanzu zai ci gaba da magana sai ya karba shi ma sai ina ga ta haka za mu samu nasarar nan da minti 30 insha Allah kafin mu kammala wannan zantawa
assalamu alaikum
alaikum assalam Habiba Hakimi yanzu kike shigo a wannan zaure na zauren matasa na BOA kuma muna zantawa ne kan wannan darasi na yanayin gudumar da matasa za su bayar wajen inganta lamuran tsaro da yake yawanci ban tsaro a tabarbarewar na shafar ko kuma in ce matasa ne yawanci a cikin wannan al'amari waɗanda kuma yawanci duk waɗanda muke ga ke ko a kama su ko a yi hirama da su za ka tarar su matasa ne Habiba me za ki ce kan wannan
to mafi yawan akasari idan muka duba musamman nan arewacin Najeriya idan muka dubi cewa matasa ne wayannan kalubalen ke fuskantar su a lakari kuma da wasu matasa za ka samu cewa sun kammala karatunsu aikin yi ya yi ya samu sa'annan sana'a hannu ba shi la mai karfi ba ne wani zai rena sana'a hannu to wannan zai iya kawo mishi ɗaya daga cikin matsalolin da zai sa ƙwaƙwalwarsa ta fara tunani to me amfanin karatun da ya da sauransu zai fara zama a gida a fito a yi wanka zuwa ƙarfe 4 a fito a zauna waje daga
hakan majalisar hira kenan
e majalisar sira a haka kaga kila zai zo yana ga mu kila abokanin da zai zo na a majalisar kila ba na gari bane zai fara ga masa abin da ke cikin zuciyarsa kila idan akwai bar gurbi daga cikin wannan majalisar za su nuna masa cewa to akwai aikin da zaka sama wanda zaka samu kuɗi wani irin aiki ne to bari zuwa za mu yi magana da kai kaga daga nan sannu sannu suna jin ra'ayi har ya zo ya fada sannu a hankali cikin wannan tarko na fada ma a wato bangaren sace-sace ko kuma shaye-shaye makamancin haka kuma idan ka diba musamman wannan insurity inda muke fuskanta sace mutane kashe-kashen mutane kafin su aikata wannan sai sun fara shan abubuwan da zai gushe musu da tunani
akwai matsalar shan miyagun kwayoyi ma
kwarai da gaske domin sai sun sha miyagun kwayoyi sa'annan hankalinsu ke iya gushewa da har za su iya tunanin su iya halaka dan uwansu na zub da jini
don watakila mutum da wanda yake cikin cikakken hankalinsa zai yiwuwa ya dau bindiga ya harbe wanda bai ji ba bai gani ba bai masa laifin komai ba
kwarai da gaske saboda idan ka yi ba alkaari da hukumar hana sha da safarin miyagun kwayoyi wato NDLA tana iya bakin kokarinta na wurin kama masu amfani da shan wiwi codeine da kuma wani magani da yake ake ce mishi kuskura wanda basu halkanto ba sai daga baya suka ga matsalan da ke cikin wannan maganin sa'annan yanzu ake kokarin ganin an dakatar da wannan to kaga idan muka yi alƙari da irin waɗannan matsaloli su ne waɗanda za su iya kada matasan mu musamman cikin wani yanayi na rayuwa musamman yanzu idan muka bibi ban gaskiya da ake fuskanta
Habiba shi wannan kurkura din nan daga wasu suna amfani da shi kamar yana waye dan jijjiga jiki ne mutum ya zama daidai ko shi ma an gano wata kwaya ce ta daban
wata kwaya ce ta daban wadda idan suka yi amfani da shi idan kani ba akan matsalar da ke gare shi ya mazan ta hausa irin bala'in da ke gare shi zan ce ko dan wannan bala'i dai wala akan isis din da a gare shi kari ba ka gani kurkurawa kawai za ka yi ka zubar ba amma sai ka haɗe ba kai tunani ka gani akan shi sai ka ga wannan matsaloli idan suna amfani da su daga nan ne sai ka ga an fara sace-sace an yi kidnapping whatever da sauran shi to ka ga duk rashin aikin yi ne ga matasan kuma idan ka yi ba cikin wannan matsalolin na insecurity gaba ɗaya matasa ne kanani under 8 wanda za ka cimma wani kila 22 years shekara 22 wani kila shekara 24 da 5 makamantan haka
kuma ba wani nauyi mai yawa a kansa don haka in yi komai ma baya ganin wani abu ma zai faru
haka ne
Yakubu Abubakar shugaban matasa yi mana bayani ka ji abin da ƴan uwanka matasa suke ta faɗa irin gudumawar da ya dace matasa su ba da irin abin da yake jawa matasan ke fata wa miyagun dabi'u
Na'am assalamu alaikum
Alaikum assalam
kamar yadda kai bayani cewa shugabanni da suka gabata sun yi bayani matsaloli da kuma hanyoyin da suke tunani a gyara lura da cewa matasa sun zama baki biyu ta sha'anin tsaro domin sun ke aikatawa kuma su yake shahuwa a the same time
matasa a nan za mu nade tabarmar shirin wannan makon gobe ma daura a madadin muryar amurka da kuma matasan na sokoto birnin shehu nasiru adamu elika yake cewa sai mun haɗu a wani makon
assalamu alaikum
da Nasiru Adamu ya hikaya yanzu kuma baban gida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kaddamar da rijiyar hakan man fetur na farko a yankin arewacin Najeriya shugaban Buhari dai zai kaddamar da rijiyar ne da ke kan iyakokin jihohin Gombe da kuma Bauchi wanda ke zama rijiyar mai na farko daga yankin arewacin Najeriya shekaru biyu da suka gabata ne dai aka gano man fetur a yankunan jihohin guda biyu abinda kuma dore yankin arewacin Najeriya a cikin jerin jihohin Najeriya da ke hakon man fetur wanda kuma za a sayar domin samun riba ne dai aka gano man fetur don a jihohin Bauchi Gombe Borno da kuma jihar Niger sai kuma jaridar Nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka majalisar ɗinkin duniya ta bada gudunmuwar dala Amurka miliyan 10.5 domin tallafawa wanda ambaliyar ruwa ya afkawa a damunar bana mataimakin kakakin sakatare jiran
na Majalisar Dinkin Duniya Harfan Haq shine ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a sharkwatan hukumar dake Benin New York ta kasar Amurka cewar Haq wayannan kudade ana fatan gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da su ne wajen tallafa mutane fiye da miliyan 4 da ambaliyar ruwan ya shafa wanda kuma yanzu haka suka rasa matsuguni kimanin mutane fiye da 600 ne da suka rasa rayukansu a ambaliyar ruwan na bana wanda ya shafi jihohi daban-daban na kasar sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa yanzu haka kasar Burtaniya ta sha alwashin taimakawa Najeriya wajen samun nasarar zaben da za a gudanar a farkon shekara ta 2023 wato shekara mai zuwa jakadiyar kasar Burtaniya a Najeriya Catriona Lang ita ce ta bayyana hakan a wani hira da kamfanin dillacin labaran Najeriya inji jaridar leadership a birnin Abuja jakadiyar da ta jaddada kudirin gwamnatin kasar Burtaniya na tallafawa Najeriya wajen samun nasarar gudanar da zabe na kasa kamar dai yadda ta saba gudanarwa a can baya fatan gwamnatin Burtaniya ne na ganin hukumar zaben Najeriya INEC ta samu kayayyakin aiki tare kuma da gudanar da wannan zabe bilhaki da gaskiya sai kuma jaridar the punch dai ta maida hankali ne dangane da gargadin da ofishin jakadancin Najeriya a birnin Doha na kasar Qatar ya fitar inda yake gargadi ga yan Najeriya da za su ziyarci kasar domin halartar gasar wasan cin kofin duniya na farko a gabas ta tsakiya cewa su kasance masu bin dokokin kasar ta Qatar kodai yake kungiyar wasan kwallon kafan Najeriya ta Super Eagles bata samu damar halartar wakiltar kasar ba dai akwai dubban yan Najeriya da suka shirya domin halartar wannan taro domin kashe kwarkwatan ido dan haka da ofishin na kadanjin kasar dake Qatar ya gargade su da su kasance masu bin doka da oda a wasan farko dai da aka buga a jiya kasar Ecuador ta lallasa mai masaukin baki wato Qatar da ci 2-5 karshen sharhin jaridan kenan huta lafiya
da shi ka baban gida Jibril da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
Ma'aikatar tsaron Turkiya jiya Lahadi ta ce ta kaddamar da hare-haren jiragen sama a yankunan arewacin Syria da Iraki inda take auna kungiyoyin Kurdawa waɗanda ta yi imanin cewa su ne suka kai hari a birnin Istanbul makon jiya Ma'aikatar tsaron ta ce hare-haren jiragen sama sun shafi sansanonin kungiyoyin Kurdawa PKK da YPG bom din da ya tashi a yankin tsakiyar birnin Istanbul makon jiya ya kashe mutane 6 ya kuma raunata wasu sama da 80 Turkiya na zargin kungiyoyin PKK da YPG da kai harin to amma dukkanin su sun karyata zargin Gwamnatin Burtaniya jiya Lahadi ta karyata wani rahoto mai cewa tana neman ta yi hulɗa da kungiyar tarayyar Turai makamanciyar wadda kasar Sweden ke yi wadda ka iya kawar da shingayen hada-hadar tattalin arziki da dama da ficewa daga kungiyar ta EU da ake wa lakabi da Brexit ta haddasa duk wanda cewa tana kokarin inganta hulɗar ta da kungiyar bayan shafe shekaru da aka yi ana zaman doya da manja Sakataren ma'aikatar lafiyar kasar Steve Buckley ya gaya ma kafar labarai ta Sky News cewa ni ban dau rahoton na Sunday Times a bakin komai ba yana mai dagewa cewa har yanzu Burtaniya ta kudir aniyar a ta bakin sa amfani da damar makin da ta samu sanadiyar ficewa daga EU wasu yan bindiga sun kai hari kan wani barikin soja da kuma wani gari a arewa maso gabashin Najeriya inda suka kashe sojoji 9 yan sanda 2 da kuma wasu fararen hula inji majoyin tsaro da kuma mazauna wuraren a jiya Lahadi wanda shine tashin hankali na baya-bayan nan a yankin
to masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu ne ni ce taku Binta Suleiman Yaro take muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ku huta lafiya ma assalamu